Sashen Hausa da Murya Amurka yake magana da wannan safiyar Asabar akan mitoci 19:31:60. A jamhuriyar Niger ana iya jin mu ta tashar mu ta VOA Africa zango 102.5 ko kuma ta gidajen rediyo amfani Fara'a, Sarauniya, Nomad, Dalol da kuma Niya. Sai kuma Alfa Radio a birnin Kumasin kasar Ghana, yayin da a duniyar gizo ta internet kuma za a iya samun mu a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Jama'a barkanku da warhaka. Baba Yakub makeri ne tare da abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan lokacin. A cikin shirin mu na yanzu za ku ji mu dauke da shirin a bari ya huce, amma da farko ga labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum, da fatan an waye gari lafiya. Yau ranar Asabar 22 ga watan Satumba shekara ta 2018 ga cikakkun labaran duniya mai karantawa Sarfilu Hashim Gumel. Muƙaddashin Attorney General na Amurka Rod Rosenstein ya fito ya ƙaryata zargin jaridar The New York Times na cewa ya ba da shawara a naɗi maganar shugaba Donald Trump a asirrance, da kuma cewa ya yi maganar yin amfani da dokar tsarin mulki wajen tumɓuke shugaba Trump daga ofis, kan cewa bai cancanci ya ci gaba da shugabancin ƙasar ba. A jiya Juma'a ne Rosenstein ya fitar da wata sanarwa da ke cewa labarin The New York Times ta fitar ba gaskiya ba ne, ba zan ci gaba da yin magana akan labarin da ba shi da tushe ba, wanda ya fito daga wajen wanda ke da son zuciya akan ma'aikatar shari'a kuma yake son yaɗa wata manufarsa. Amma zan fito ƙarar na faɗi cewa bisa hulɗa da shugaban ƙasa babu wani lokaci da na taɓa tattauna yin amfani da tsarin doka wajen cire shugaban daga kan mulki. A labarin da jaridar The New York Times ta wallafa na cewa Rosenstein ya yi wannan magana ne a wajen wata ganawa da ya yi da jami'an ma'aikatar shari'a da kuma jami'an hukumar binciken manyan laifuka ta FBI. Lauyan Christine Blasey Ford, matar nan da ke zargin mutumin da aka gabatar da shi don zama alƙalin kotun kolin Amurka Brett Kavanaugh da yin kuri da wato yi mata fyaɗe shekaru 36 da suka gabata, ya nemi ƙarin kwana guda domin yanke shawarar ko za ta gurfana ta bayar da bahasi a mako mai zuwa. Cikin gaggawa babu tabbacin ko kwamitin shari'a na Majalisar Dokokin Amurka za su amincewa Ford zuwa yau Asabar domin ta yanke shawarar. Tun da farko dai shugaban kwamitin shari'a Charles Grassley ya faɗa wa lauyan matar cewa 'yan kwamitin suna bin matar da yake karewa sau da kafa, saboda haka suna son jin bahasin da za ta ba su. A baya dai lauyoyin Ford sun ce suna son ta yi bayani ga kwamitin Majalisar Dattawa a makon gobe, to amma sai an tabbatar da tsaron lafiyarta. To amma bisa ga rahotannin kafafen yaɗa labaran Amurka, lauyar ta faɗi ta kafar email ga kwamitin shari'a na Majalisar Dattawan cewa har yanzu Ford na da niyyar yin bayani, amma a ta bakinta muddin muka cimma matsaya kan sharuɗa masu cike da adalci da kuma tsaron lafiyarta. Shugaban kwamitin Charles Grassley, wanda ɗan Republican ne, ya tsaida ranar Litinin ta makon gobe don ita Ford da shi Kavanaugh su fito gaban jama'a su yi bayaninsu. To amma lauyan ta rubuta cewa bai yiwuwa ranar Litinin, kuma dagewar da kwamitin ke yi na cewa sai a yi a wannan rana baya bisa ƙa'ida. To labaran duniya na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na Murya Amurka a birnin Washington DC. Amurka na kyautata zaton akan neman hanyar da za ta ci gaba da tattaunawa akan cinikayya da kasar China, amma har yanzu ba a tsayar da ranar da kasashen biyu za su zauna kan tebur ba, a cewar wani babban jami'in fadar White House. A jiya Juma'a fadar shugaban Amurka jami'in ya faɗa wa manema labarai cewa dole sai China ta zo kan teburin tattaunawa da wasu abubuwa masu ma'ana idan har ana son a samu ci gaba a tattaunawar da za a yi. Babban jami'in na Amurka ya yi magana ne da sharaɗin cewa ba za a bayyana sunansa ba. Ya ce duk da cewa ba a tabbatar da ganawar ba tsakanin Amurka da China, amma ƙasashen biyu suna ci gaba da magana da juna. Gwamnatin shugaba Trump na ganin cewa sakawa kayayyakin China, wato kayayyakin da China ke shigarwa Amurka haraji, zai tilastawa China ta sake sharɗin cinikayya masu ma'ana ga Amurka. A farkon makon nan ne Amurka ta saka haraji kan ƙarin kayayyakin China na kimanin dala biliyan 200 da ake shigarwa Amurka, wanda zai fara aiki ranar 24 ga wannan watan na Satumba. Jakadan Burtaniya a Sudan da Sudan ta Kudu Charles Troll ya ce duk ɓangarorin da ke da rikici, wato rikici a Sudan ta Kudu, suna damar da za su nuna cewa da gaske suke ta hanyar yin amfani da yarjejeniyar zaman lafiyar da aka rattaba hannu a makon da ya gabata. da yake magana a shirin muryar Amurka da ake kira The South Sudan in Focus jiya Juma'a. Jami'in na Burtaniya ya ce gwamnatinsa na fatan duk bangarorin za su amince da yarjejeniyar su yi aiki da ita. Ya ci gaba da cewa wannan babbar dama ce ga duk bangarorin su yi amfani da yarjejeniyar da aka samar, kuma muna ci gaba da kira gare su da su dakatar da yin fada da juna, su bari a shigar da kayan agaji, su kuma baiwa ma'aikatan jin kai da 'yan jarida wuri su yi aikinsu. Amurka da Burtaniya da Norway sun fitar da wata sanarwar haɗin gwiwa a makon da ya gabata da ke nuna damuwa akan yarjejeniyar zaman lafiyar da aka samar. Daga ƙarshe, shugaban Amurka Donald Trump zai sake koma babban zauren taron shugabannin duniya na Majalisar Ɗinkin Duniya da ake yi duk shekara, bayan da ya barazanar ruguza Koriya ta Arewa a taron da ya gabata.
Labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Kuma da la yanzu kuma ga shirin a bari ya huce.
Sauraro, assalamu alaikum, barkanmu da sake haduwa a wani sabon shirin na
a bari ya huce,
wanda masu iya magana ke cewa shike kawo da rabon wani. Barkanmu da dawowa daga shakatawa da wakar Baba Mai Zangon Katab. Maryam, barka dai.
Yawwa Mala Usman,
an sha hutu lafiya an gama?
Usman, kaman kara koma hutun.
Eh, wallahi laifin dadi karewa.
Wallahi kabari kawai.
Ba komai, amma ai kin gama mu kwana nawa haba.
Ai kam wallahi mun je mu sha gida mu dan hore. Alhamdulillah, kowa mai yake shi lafiya, kuma naje na samu na ci naman sallah.
Naman sallah dai. Kin yi zumunci.
Wallahi, alhamdulillah, abin sai godiya.
Ai ni ma na shi da kin ci naman sallah. Tunda na habbu na dambu eh kuma kin san da na hambuda saurayi ka dan in ce miki wallahi dambun na ya bushe karau
ai ka Ozuma an ji ba zan baka labarin wani santi da
ai ina ce kara mun zaki
wannan ai sai wannan dambun nan dai kai hakuri
kai ka ziyara
kai hakuri kai wannan na ka cire banka kai
wallahi yayi karau
wallahi yayi dadi kan sosai yaji yaji ya komai
wani ya doka santi ne
dan yar uwata dana ke dan ma ye wani santi ko sai ka sha dariya
Allah
zan baka labarin
anjima anjima tana miki santin dan Maryam to yanzu kan kafin mu shiga cikin shirin ni dan gaishe gaishen da muka samu ta hanyar sakonnin email sai na fara mika sakon ta'aziyya ga wasu mutane guda biyu daya yar jarida ce abokiyar aiki da take aiki da gidan rediyon murya jama'ar Jamus wanda Allah ya yi wa mahaifiyar ta rasuwa saboda haka muna mika sakon ta'aziyya ga ita ma'aikaciyar ta su wato Binta Zurmi wadda kuma mahaifiyar ta ta tara su ne bayan ta yi magana da ita a ranar fa
Allah sarki
bayan ba dadewa sun yi magana Allah ya karbi rayuwarta sai mu ce to Allah ubangiji ya gafarta mata amin amin ke kuma Binta da ƴan uwanki Allah ba ku hakurin wannan rashi to sai kuma sakon ta'aziyya game da rasuwar mahaifiyar abokiyar aikin mu Binta Ibrahim wadda mahaifiyar ta ta rasu mai suna Hajiya Aisha Ibrahim da Suki wanda kuma ta rasu tana da shekaru 90 a duniya ta bar ƴaƴa 4 da jikoki 25 Binta muna miki ta'aziyyar wannan babbar rashi da kika yi na mahaifiya sai mu ce Allah ya ji kanta da rahama to sai kuma akwai ta'aziyya har ila yau Ahmed Haruna ne zan mika wa ta'aziyyar da dan uwansa ya rasu
Allah sarki
sunan dan uwan nasa amin amin Alhaji Abdullahi Haruna wanda Allah ya karbi rayuwarsa din cikin makon nan farko-farkon makon nan haka to sai mu ce Allah ubangiji ya gafarta masa in tamu tazo kuma Allah ya sa mu cika da
iman
su kuma su Ahmed Haruna din Allah ya ba su hakurin wannan rashi to daga nan sai in shiga sakon gaishe-gaishen ƴan uwa da abokan arziki da suka ko a shafin ko kuma in ce a email na Abari Yahuce inda zan fara da sakon gaisuwar Isu Hundila Faki yace salamu alaikum filan Abari Yahuce dan Allah ku isar min da gaisuwa ta zuwa ga yayana Sha'aibu mai bulawus kofar Gabas Faki da kuma Gali Sirajo Faki sai mutanen garin Faki baki ɗaya ina gaishe su da kuma al'ummar Hausawan garejin Olade dake jihar Osun sai kuma sakon gaisuwar mai nasara Nasarawa Funtuwa yace yana mika sakon gaisuwarsa zuwa ga wannan fili mai farin jini na wannan gida na murya Amurka to muna godiya mai nasara sai kuma sakon gaisuwar Abari Yahuce daga Salifu Zakariya daga Jamhuriyar Niger inda yace yana mika dubun gaisuwa zuwa gare ku Usman Ahmad Kabara da abokan aiki gaba ɗayan ku da fatan kuna cikin koshin lafiya kamar yadda aka saba yau ma ga mu mun shigo wannan fili mai amfani ina gaishe da ƴan uwana da kuma Amina Arziki kamar haka Adamu Aliyu Gulde ko Ungulde Allah sa na faɗa daidai da kuma Usman Muktar dan Niger a kasuwar Barci a Kaduna Najeriya gaisuwa zuwa ga Mutari Isuhu dake Maradi sai kuma Adamu Shamuwa mai dawaki a Shikal sai Abdul Aziz Alasan mai shago a bakin tashar gidan Rumji sauran kuma sun hada da Abba Sidi mai glass a bakin tashar gidan Rumji da kuma a ƙarshe yake mika sakon gaisuwa zuwa ga Jadiwan Zam a Tambarawa sai kuma ya harfe da Zakari Salifu a gidan Rumji a Jamhuriyar Niger to muna godiya Salifu da wannan sakon gaishe-gaishe ga ƴan uwa sai kuma Yusuf Garba Dauda ya aika da sakon gaisuwarsa yace daga Dauda Garba bin Affan Angon Fatima baban su Highlight ne a unguwar Jaja a Port Harcourt yace ga sakon gaisuwa ta na Bari Yahuce wanda nake so kusada ta cikin farin ciki zuwa ga na maman Fati da Malam Aminu sabon shago unguwar Jaji sai Sadi Energy da kuma Hajiya Fatima maman su Highlight unguwar Jaji da kuma Fatima Musa Wada a Barikin Ladi sai sakon gaisuwar Kabiru Janya yace sakon dubun gaisuwa mai yawa zuwa ga masu gabatar da wannan shiri daga Kabiru Janye sai a ƙarshe ina so a isar mun da sakon fatan alkhairi ga ma'abota filin Abari Yahuce gaba daya musamman irin su da kawo mai dakawa yaro kashi koda maman shi na gani daga jamhuriyar Niger sai kuma Abdullahi baban Yusuf dan yamurin Hausawa dake baban Lana Abba Plaza dake kasuwar Barci a Kaduna sai na Madina Yahaya dake Yaounde a kasar Kamaru sai Ojo na Titin Bugaje a jamhuriyar Niger kin ji Bugaje a Niger Alhaji Garba Edi na Kano mai kai shi ne?
Na to ya dadi waka.
Eh to alhamdulillah to Maryam barkanmu da dawowa. Ina da wasu kuntayen labari kafin mu je ban manta da nasantin dan mu ba fa. Sannan kuma akwai na wani labarin wani babarbare da aka sace wa kudi sai kuma wani mahaukaci da ya kai daukin gobara. Za mu je inda ta kaya da wannan
mahaukaci.
To amma kafin sannan Maryam naga kina magana akan tsirrai da zu.
Oh labari ne ke baka dazu
dazun magana da muke kike magana
akai Usman kasancewa itatuwa da tsirrai suna da kafar sadarwa kamar internet din su akwai yadda suke magana da juna
to kin so samu inda yake gaigayi Allah ya kama minki ran ina tafiya a mota ina sauraron wata tasha a nan Amurka sai naji ana maganan nan wai bishiyoyi da menene to ban je mai da hankali ba saboda ina tuki ban san raba hankali na biyu
haka
haka Allah zai kama minki da ji sai ki ban bayani
a san ko komai komai halitta Allah akwai tsari a cikin yadda abubuwa da kaga abin suke akwai bayanai da wasu ilimi da mu kanmu
ba mu sani ba sai Allah kuma yana sanar da mu mun nema
haka kuma bincike bincike na shekaru an samu bayanin cewa waɗannan itatuwan da muke ganin su a ƙarƙashin ƙasa tushen su
abin da na zakon ji yaya suke su magana da
juna ina kai ka wasu mun kana katsaye kuma
to shikenan ana baka kana roko
haka to haɗe suke a wannan a ƙarƙashin ƙasa wannan tushen su suna haɗe da juna akwai da suke akwai wata halitta da ake kira fungi to shi dai wannan tsarin da yanda suke magana sunan shi da turanci mycorrhizal network haka a takaice dai wata halitta ce da take da wata dangantaka da itatuwa da tsirrai na irin dangantakar na cuda ne in cuɗe ka
ni in kika ce fungi ba yanzu ci irin fumfuna din nan ba ci
eh kamar ji ka san mushroom abin da ake kira mushroom na shi ma da
lemon kwado
lemon kwado shi ma da halittar fungi ne to ya karkasu kashi kashi to shi wannan da ke kan
zaka isa gantsa ku ka din nan duka
duk su haka to shi fungi din nan dake kan itatuwa a ƙarƙashin ƙasa hade da wannan din su tushen su yana da yadda suke surka magana da juna itatuwa tsakanin su suna iya magana da juna ta hanyar ta hanyar wannan fungi din nan na yadda dangantakar cudanan in cuɗe ka yadda ya kasance cewa su itatuwa da tsirrai suna ba shi wannan halittar abinci shi kuma maimakon haka sai ya taimaka musu yana isar da sakonnin dauki sinadarai daga wannan iccen zuwa wannan iccen yana taimaka musu kuma irin ba su kariya in akwai wani wata cuta da take nan suna iya su ta wannan hanya fungi din na wannan hanya da suka samu na sadarwa tsakanin wannan fungi din da wannan icce dake nesa ma sai ya samu bayanai akwai wani gwaji da suka yi da ya nuna cewa irin yanda aka gano cewa akwai yadda hanyar da su itatuwa suke magana da juna kamar experiment din shi gwajin da suka yi din nako suka duba suka gani cewa kamar wannan iccen guda in kamar akwai wani icce da shi ya aikin shi shine ya iya kwaso carbon ne shine abu yana daga cikin abubuwan da su itatuwa ke amfani da shi don su hada abinci don su samu energy makamashin da za su yi aiki su fitar da abinci da su abubuwan nan a daji kowane itatuwa da kowa gani a wurin kowa da irin ayyukan shi kamar cikin jama'a ne ka san mutane a cikin al'umma kowa na da ayyukan shi akwai me noma ya samar da abinci akwai me shi kuma aiki shi yana
akwai masu
biredi ga kowa na da ayyukan shi da ake taimakon juna da masana tunani suka yi cewa kamar itatuwa da tsirrai ba gasa ne kawai tsakanin su kowa na gasan wanda zai
dauki wancan
kowa zai gasan samu abinci gasan samu wuri a'a ba ko da yaushe haka abin yake ba to ta wannan internet din nan suna isar da sakonni in kamar wata cuta ta bulla a wurin wani zai okay ga kai wannan cutar ta bulla sai dan itatuwan dake kusa da wannan itaccen ko ma daga nesa za su samu sakon cewa akwai wata cuta da ta bulla sai su ƙara sa kariya a jikin su ta yadda ba za su samu
gamuwa to kin dan so sai wani abu ban katse ki ba
to
a bayanin nan da kike a lokacin da nake sauraron wannan abin sama na suna maganan kamar cewa in wani itan zai mutu yana barin wani menene
akwai ban a cikin itatuwa ma akwai icce ta kasance ita ce uwa to irin kananan iccen
kamar uwar garki
ita ce ito in kananan wanda suka fito daga gare ta tana taimaka musu ta rika aika musu abinci tana aika musu kamar ne tana to kuma in za ta mutu ko za ta isa da sakonni kamar ta bar wasiya ga sauran su
shine abin da naji yana magana
tana barin wasiya ga sauran kananan itatuwa da za su san okay bayanan irin ilimi da zai za su san in cuta da su waye yadda za su iya rayuwar su yadda abubuwan nan to wannan sai mu dawo kan cewa ka suka mai da na dauko bayani cewa yadda kowane icce yana da wani aikin da yake a cikin wannan dajin nan irin wannan al'umman nan na itatuwa in ka sara wannan Allah misali ka je ka sara iccen wani icce haka shi aikin iccen ne yana ila ya tace wannan menene aikin shi ila ya fi iya
tace
kamar carbon ne da cikin iska to in kamar a wannan iccen na bukata ko wannan iccen bai da lafiya sai su rika aikawa junan su okay a wani bai da lafiya bari mu me dan wannan ka to wannan komai akwai su da hada suke tare in kuka zo kuka sassara wadannan itatuwan dole zai kara canza musu dole su zo su sake wani
sabon
tsari saboda ka riga ka bata wannan tsarin
nasu to yanzu dai kina nufin ki gaya mana Maryam wannan sare-saren itatuwa da muka saba a kasashen mu babban matsala ce
sosai mana ba za ma fara ba yanzu ma cewa ka san su da yake akwai abin da ya canje yanayin da ake magana da ma cewa ana cewa wannan shi carbon din ya yau in yawa a cikin yanayi to shike kara sa irin ana samu wannan dama mai yanayi na
abubuwa
to amma sai kuma itatuwa kuma Allah da yadda Allah itatuwa su kuma wannan carbon din
nan
suna ci abincin su abinci ne gare
su
suna amfani da shi to sai su ake so in akwai itatuwa suna da amfani akwai wannan to amma yanzu wani bayani
to kin ga sakon kenan yanzu
ka to wani bayani ma ban nake ji ma kan zama mai isar da sakon
isar aiki mu ne mu isar da sakon
mare wai wasu masana yanzu suna cewa yanzu tsananin carbon din da ke cikin yanayi ya fi ga cewa ko itatuwa nawa za mu shuka yanzu ba zai iya cire su gaba ɗaya zai cire shi gaba ɗaya
to sai dai mu taragewa
to shi wannan kaga wannan aka samu sauyin yanayi nan ba shine kaga ana ta samu kwana mai ambaliyar ruwa ba wasu duk halittun da ka gani ko
tana da
aikin da akwai abin da yasa Allah ya halicce ta akwai abin da take yi akwai in ka cire ta yanzu nan zaka gani ya canza yanayi gaba ɗaya
to kin ga kenan maganar ma shuka ba ma shuka yanzu ake ma maganan ma a daina sarewa ne kamata kawai tunda ana maganan an shuka ma ba za ta iya magancewa ba sai dai ta rage ai to kin ga magana a cigaba da sarewa ma bata taso ba
ni wani ma wani wani abu nake karantawa wani bincike da aka yi a nan Niger wani ice muna da shi a Nigeria icen gawo
suna cewa gawo amma mu a nan Bahaushe na cewa icen gawo
to ai ana wannan icen na an gane cewa yana da amfani sosai
Maryam zamu bi ki bashi mako mai zuwa
to haka
icen gawo yawa
icen gawo
sannan kin san masu rarrasa ci kuma ga Maryam ta sake dawo to kin san abun yanayin aikin namu zaka ji wannan ya shigo wannan ya fita wannan ya shigo amma dai Maryam kan za ku ji ta sosai kwanan nan a cikin shirin sosai
ni ma ina jin dadin kasancewa a cikin nan
ba ta
suna nan kowa lafiya
eh alhamdulillah to kafin mi sallama Maryam kin san na ce zan baki dan wani guntun labari ko
guda ɗaya ko ina jiran ka ko
amma kin san ina binci bashin santin da yawa dan mu me yace
to Muhammad ne ko muna kira shi Asim
eh
mama shi tai wani cake haka
zai
yi cake ta bashi ya da chocolate guda ya yanka ya ci shekaran shi bakwai yana ce wannan cake din na ko sai ce fabi ai ala
irzuku cikin ayoyin Allah wanda kuke karyatawa ba
dai dariya dai ya ta fito ya ci cake din mai ce mama ki iya cake
hadda ta fito
sai mama ki iya cake
a to ita ce in naje hutu na jira yanzu in ce to mama shi mina na cake din ni ma ji ko aya za ta fito daga ta a lalle yayi santi mai kyau lalle ko ai santi yayi kyau tunda aya ya jawo
haka aga
to wannan shi wai wani labarin wani babarbare ne
kace kawai wannan
eh wai to ai Fulani ne suka aiko da ba ku ne ko ka aiko wannan labarin to bari ki ji ina ga miki wai cewa yace sako ne daga Damban babarbare ne aka sace masa kudi mai tarin yawa shine ya buga wani ban tagumi ya shiru
gari ya shigo
to shine ai sai ga hannu Fulani ya zo jajanta masa irin tunda ya zo
eh
sai Fulani ya ce masa mutumi na to yanzu wannan abu da ya faru to in aka ba aka zabe da abiyaka a duniya da abiyaka a lahira fa
to sai
barbare yace to ni dai a duniya na fi so ta biya ta sai babalari ne so babalari ya ba tawakkali
to give da mu
eh wai na cikin tawakkali ne ji to in ga karwa ne ai kai mai bugu wannan to wannan labarin balandan banke to akwai Adam shine labarin karshen da zamu iya faɗa yau
to
wai wani mahaukaci ne gobara ta tashi a wasu shaguna gaggan ya dinga kwarma ihu jama'a uta gobara kowa yazo ana ta ka dauki fayya mai ruwa na watsawa mai kaza mai kasa kowa nan da nan dai aka samu je haka har uta tafi karfin su fa ta cinye shaguna fa da katibu ba su iya dai kashe wutan nan ba a taka
shi Allah sarki
shikenan mahaukacin nan dai yana kokari ya zuba ruwa sai dibo ruwa kenan ta zuba shi kowa ya bari shi sai zuba yake shi can ya ce kai wayo ya zauna irin hutawa din nan tunda ya gama aiki yayi an tunda sun kasa sai aka ce san da aiki ce ba shi zai ce gobaran nan ta yi banna ba kadan ba kai ta ci shaguna ta yi banna kai amma ku ta fata albarka a sha na daya fa nasa
la ilaha illallah
Yeah.
haka ne muka kawo ƙarshen shirye-shiryen mu na wannan lokaci. Sai can an jima da Hantsi za ku ji mu dauke da wani sabon shiri inda za ku ji mu dauke da shirin karamin sani. Yanzu a madadin kowa da kowa a nan sashen Hausa na muryar Amurka, Baba Yakubu Makeri ne daga nan Washington DC nake sallama da ku. A huta lafiya.
VOA Afrique, la radio de tout le monde.